Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan wannan karo akan mitoci 25 31 da kuma 49. Masu raran ma a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake emisa 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyar kuma dalal. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka zo ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Hadiza Kyari da masu ran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji cewa manyan ƴan takarar shugabancin Najeriya sun yi kira ga al'ummomin kasar da su manta da abin da ya faru na dage zabe su fito su kada ƙuri'a a ranar Asabar. Haka kuma za ku ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta ce ta shirya tsab domin gudanar da babban zaben na ranar Asabar. Daga bisani kuma za mu bude muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce wace rawa kuke ganin ko kuke son ganin jami'an tsaron Najeriya sun taka don tabbatar da zaman lafiya a ranar zabe. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a ranar Alhamis cewa matar da aka haifa a Amurka da ta shiga ƙungiyar 'yan ta'addan ISIS ba Amurkiya ba ce, kuma kada a bari ta koma ƙasar daga Siriya saboda mahaifinta tsohon jami'in diplomasiyar Yemen ne. Shugaba Donald Trump ya ce ya umarci Pompeo akan kada ya bari matar mai suna Hoda Mutana ta koma Amurka, duk da cewa lauyan da ke kare ta ya ce a shirye take ta fuskanci hukuncin Amurka akan cewa ita da kanta ta je Siriya ta kuma yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani don yabawa kisan da wasu 'yan kasashen yammacin duniya da mayakan suka yi. Pompeo ya musanta cewar matashiyar 'yan shekara 24 da haihuwa da ta haifi ɗa da ɗaya daga cikin mazajen da ta aura mayakan ISIS ba Amurkiya ce saboda matsayin mahaifinta ta fannin diplomasiya. Amma lauyan da ke kare Mutana ya faɗa wa kafafen yaɗa labaran Amurka cewa mahaifin matashiyar ya kammala aikinsa watanni da yawa kafin aka haife ta a jihar New Jersey da ke yankin gabashin Amurka a shekarar 1994, abinda ke nufin ba Amurkiya ce. Wata ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar Sudan ta Kudu ta ce tana binciken akan wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da zargin mayakan ƙungiyar da aikata miyagun laifuffuka na fyaɗe da cin zarafin mata fararen hula. Kanal Lam Paul Gabriel, mataimakin mai magana da yawun rundunar da ake kira SPLAIO a takaice, ya ce ƙungiyar za ta hukunta duk wanda aka samu ya aikata wannan laifin. Rahoton wanda ofishin kare haƙƙoƙin jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fidda a makon da ya gabata ya zargi duka bangaren 'yan tawayen da dakarun gwamnati da aikata fyaɗe da cin zarafin mata da yara mata, wasansu 'yan shekara 8 ne, a yankin arewacin Sudan ta Kudu. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kuma ce akalla mata da yara mata 175 aka yi wa fyaɗe ko aka ci zarafinsu a ƙarshen shekarar 2018. Ya kuma ce ta yiwu adadin ma ya fi haka. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yayin da China da Amurka suka koma kan teburin muhimmiyar tattaunawa a birnin Washington yau Alhamis, alamu na nuna cewa ta yiwu ɓangarorin biyu su cimma yarjejeniya. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da rahotanni cewa wasu manyan jami'an cinikayya daga ɓangarorin biyu na kokarin cimma wasu manyan yarjejeniya guda 6 da zummar warware muhimman batutuwa masu sarƙaƙƙiya, kama daga batun fasaha da batun tallafin ƙasa da kuma kutsen yanar gizo. A farkon wannan makon, shugaba Donald Trump ya ce babu takamamman rana ko lokacin da za a cimma yarjejeniyar cinikayya, furucin da ya sa wasu ke gani kamar wa'adin ranar 1 ga watan Maris da aka sanya, wanda ta yi ya janyo karin haraji mai yawa da kasashen biyu a dage shi idan har aka samu ci gaba a ganar wanda suka yi. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya faɗa yau Alhamis cewa yana duba yuyuwar rufe iyakar kasa da Colombia, kuma lallai zai rufe iyakar kasarsa da Brazil. Maduro ya sanar da hakan ne a wata hira da aka yi da shi a talabijin jim kaɗan bayan da wani shugabanni 'yan adawar kasar a ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar dokokin kasar Juan Guaido ya kama hanyar zuwa bakin iyakar kasar da Colombia don karɓar taimakon agajin jinkai don mabukatan kasar sabanin rashin amincewar Maduro. Guaido ya ayyana kansa a matsayin shugaban riƙon ƙarya a ƙarshen watan Janairu, kuma Amurka da wasu ƙasashe da dama sun yarda da shi a matsayin shugaban Venezuela.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, ƴan takarar manyan jami'an Najeriya biyu sun fito sun kira ga jama'an Najeriya da su fito kwansu da kwarkwatarsu domin kada ƙuri'unsu. Duk da abin da ya faru na ɗage zaben da aka yi, wakilin muryar Amurka Hawwa Umar na ɗauki da wannan rahoto.
A yayin da Najeriya ke tunkarar babban zaɓe da za a gudanar a ranar Asabar, ƴan takarar manyan jam'iyyu sun yi kira ga ƴan Najeriya da su manta da abin da ya faru, su fito kwansu da ƙwarƙwata su kaɗa ƙuri'a. Da farko ga jawabin da ɗan takarar jam'iyyar APC shugaba Muhammadu Buhari ya yi.
Ina so in ɗauki wannan dama don in jajintawa dubban mutane da suka aje duk hidimominsu suka tafi mazaɓansu don su jofa ƙuri'unsu, amma abin bai yiwu ba. Ina roƙon jama'a kada a yi fushi a watsar da al'amarin zaɓen. Kada a bari wannan ɗagawar zaɓe da hukumar zaɓe ta yi ya hana ku yi abin da yake haƙƙinku ne. Ina roƙon kowane ɗan Najeriya ya dage ya je ran Asabar ya jefa ƙuri'arsa. Ina kuma ƙara matuƙar godiya gare ku don haƙuri da kuka yi da hukumar zaɓe akan tafiyar da kyakkyawan zaɓe wanda za a ƙirga ƙuri'ar kowa, kada wanda ya yarda a sayi ƴancinsa.
Shi ma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Atiku Abubakar ya ce da katin zaɓe ne mutane za su gwada ƴancinsu.
My dear citizens of Nigeria, the reason we have elections is to allow us to have our voices heard only with our PVCs. My message to you is, please come out and vote, as this election is about your future and the future of our great nation. The power to get Nigeria working again is in your permanent voters card.
Ɗage zaɓen da hukumar zaɓe ta yi ya jawo cece-kuce, yayin da mutane ke yin ƙorafi kan yadda matakin ya rushe musu tsari. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Talaka ka bar kuka a ƙuri'ar kaɗancinka, ka riƙe makaminka ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka.
Kuma da lagai da Hawwa Umar, hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC ta tabbatar da cewa ta shirya tsab domin gudanar da zaben ranar Asabar kamar yadda za a kuji a wannan tattaunawa da Nasiru Adamire Kaya yayi da kakakin hukumar INEC Aliyu Bello.
Kusan wannan zabe da za a gudanar ran 23 ga wata, alhamdulillah za mu ce an kammala dukkan shirye-shirye don tabbatar da nasarar wannan zabe, kuma duk abubuwan da suka ci mana tuwa ƙwarya a baya, alhamdulillah zuwa yanzu an kawar da su, an magance su, za a samu nasarar gudanar zaben nan insha Allah ba tare da samun wata tangarɗa ba. Kuma
Aliyu Bello, dama waɗanne matsaloli ne suka fi shambu kai waɗanda yanzu kuka warware?
An samu matsala musamman wajen kai kaya guraren da ya kamata a kai, ba a samu zarafin kai su akan lokaci ba, wanda kuma hakan ya shafi shirye-shiryen zaben da aka daga a baya, wanda yanzu aka sa sabon ranar yin sa a ranar 23 ga wata. Alhamdulillah yanzu an shawo kan waɗannan matsaloli, kuma za a gudanar da wannan zaɓe ranar 23 ga wata idan Allah ya kai mu.
Hukumar nan ta ɗauki alhakin kuma me ya faru 100% cewa duk wannan mataki ita ta ɗauka ba tare da katsalandan ɗin kowa ba. Har yanzu kuna kan wannan matsaya ta ku?
Wannan shi ne mafi adalcin magana. Gurin da aka samu akasi, hukuma ba ta ɓoye ba ta yi rufa-rufa ba. Ta fito ta ba 'yan Najeriya haƙuri, ta ce ga gunda aka waye gari. Da fatar in Allah ya bamu iko ranar 23 kuma za a gudanar da shi ba tare da wani tangarda ba. Yanzu duk wani shirye-shirye da ya kamata a yi ga samar da nasarar wannan zabe an yi.
Akwai na'urorin tantance masu kada ƙuri'a waɗanda ake ce akwai iya lokacin da ake saita su su yi aiki, ya batun su yake.
Wannan mana daga cikin abin da ya sa tilas aka daga zaben ya zuwa ranar 23 ga wata, domin a ranar da aka shirya su yi aiki ranar 16 ga wata, idan ba a yi aiki da su a wannan ranar ba sai an koma an sake daidaita su yadda za su bude aiki da misalin karfe 8 na ranar 23 ga wata, su kuma rufe da misalin karfe 10 na maraicen wannan rana. Yanzu wannan aikin daidaita su an riga an kammala, kuma insha Allah da 23 ga wata za su fara aiki tun misalin karfe 8 yadda za su aminta da dukkan wanda ya cancance jefa ƙuri'a da yake da katin sanadin dindindin, a duba a tantance tare da aiki da wannan ita na'ura. Kuma insha Allah wannan yana daga cikin matakai da hukumar zaɓe ta dauka domin samun nagartacce, amintacce kuma ingantaccen zaben 2019.
A takaice, wani muhimmin abu ne ya dace masu kada ƙuri'a su sani kafin su kama hanya su tafi tashar'in zaɓe.
Babban al'amari shine masu kada ƙuri'a su rike katin sanadin dindindin, wanda duk yanki kati ya rike katin sai zo da shi, wanda bashi da kati ko kuma ya rijista bai samu kati ba a baya, to wannan kam sai dai ya hakuri sai bayan zaben 2019 in ya karbi kati ya zo ai da shi. Idan an zo jefa ƙuri'a a bi ka'idojin doka da tsari da su ma'aikatan mu za su dora mutane akai, domin duk aikin mai sauki ne. Kuma a dada fahimta cewa wannan zabe an gwama tantancewa da jefa ƙuri'a lokaci guda, sabanin yadda a baya a 2015 aka dinga tantancewa daga baya a kira mutane su dawo su jefa ƙuri'a, wanda wancan ya haifar da sama da mutum miliyan 2 da suka aka tantance ce bas dawo sun jefa ba. A wannan da za a yi nan gaban Allah kai mu, wanda za a yi a yinin ranar Asabar na 23 ga wata, da zaran an kammala tantance mai jefa ƙuri'a za a bashi ita takardarsa ta ballot paper, ya shiga cikin sakai ya jefa ƙuri'a, ya zo ya jefa a cikin akwati, ta yadda daga za a kammala aikinsa cikin ƙaramin lokaci ba je kaka dawo.
To madalla, Aliyu Bello kenan kakakin hukumar INEC a tattaunawarsa da wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya. Wace rawa kuke son ganin jami'an tsaron Najeriya sun taka don tabbatar da zaman lafiya a ranar zaɓe? In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinmu. Amma kafin nan a shakata da wannan.
Nigeria, yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Gombe. Wane ne akan layi?
Eh kana waya da Big Joe ne shugaban matasan Kalcingo da APC. Garbar kumar Kalcingo local government.
To ma'am Belgo me kake wata rawa kake son ka ga jami'an tsaro sun taka wajen tabbatar da gudanar da zabe na mallaka?
Big Joe kan ga ka ce Belgo Big Joe.
Oh Big Joe.
Ban yana cewa sakatare yana cewa na karamar kumar Kalcingo.
To Big Joe afwan. To wata rawa kake son ka ga jami'an tsaro sun taka ga wannan zaben?
Okay, to rawa da nake so ɗan jami'an tsaro su taimaka ta wurin inda za a ko za a yi da ya salwanta na gurin kuri'a su tsaya kai su yi gaskiya cikin aikinsu saboda duk abin da suke Allah yana kallon su.
To Big Joe mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka da ka kira ka ba mu. To bar mu je Adamawa, ne akan layi daga Adamawa?
Ina tare da Musa Muhammad Mamu kan daga karamar hukumar Jada Adamawa.
To Malam Musa, ya kake dan rage rigen ka, zamu fajin ka sosai.
Na'am, kuna jira?
Yau muna jin ka yanzu. To wace rawa kake ganin ko kake son ka ga jami'an tsaro sun taka dan wanzar da zaman lafiya musamman lokacin zaben nan da za a yi ranar Asabar?
Yawwa, abun nan nake so da don Allah jami'an tsaro su kokarta su yi kokari yadda ya kamata su yi su ba mu tsaro mu samu yin jefa kuri'a yadda muke so.
To malam Musa mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai. To jama'a laika mu abu da suke da ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Abinda muke tambaya a yau shine wacce rawa kuke so ko kuke son ganin jami'an tsaron Najeriya sun taka don tabbatar da cewa an gudanar da zabe cikin lumana da zaman lafiya. Kada a manta lambar mu ita ce 202-205-2655. Amma sai a sa alamar tarawa plus da 1 kafin a jiro lambobin. Kuma layi mu abu da yake yanzu ko da shi za ku iya daga wayoyin ku yanzu nan ku dinna ku kira mu. To mun samu kira akan layi, wane ne ku daga ina yake kira? Malam na kan layi kana ji na?
Ina jin ka.
Yawwa, ya sunan?
Jamila Garba Daura.
Jamila Garba Daura, daga ina kake kira?
Daga Daura.
To man Jamilu me
kake kazuna?
To haka ne. Jamilu ya kike me kake son ka gani?
Ina akan jami'an tsaro shine tabbatar da duk inda za a yi zabe suna wurin hatsi. Kuma duk wanda ya saci akwati su bi umarnin shugaban kasa. Shine ra'ayina.
Wato zai tabbatar da zaman lafiya, tabbatar cewar kowa an yi gudanar da komai lafiya. To madalla mu to man Jamilu mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Taraba, wane ne akan layi daga Taraba?
Abdulhamid
ne daga Jiji Taraba. Abdulhamid dan rage rijinka, mukan din zaka fi jin mu sosai.
Ra'ayina kan.
Yawa, to menene ra'ayinka mala? To da alamu dai layinka ya goce, sai a cigaba da gwada mu domin a lambar mai ta ce 202-205-2655, sai a sa alamar tara plus da ɗaya sannan a jerin lambobin. To yanzu ma ga wani kira, daga ina ake kira kuma ya suna malamin? To ɗan ka share rediyon ka tukunna, ɗan ka share rediyon ka sai ku jinka sosai, ka share rediyon da Allah.
Abin da an bukata ta ni, ina bukata wannan zaben a yi shi lafiya, jami'an tsaro su tsaya su yi abin da ya kamata, kuma su yi yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce a yi. Abin umarnin shugaban kasa, Allah Ubangiji ya sa a yi lafiya, kare lafiya. Bukata ta kenan, Hassan NDJ babban rami ne.
To Mala Hassan, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To mun samu kira daga Adamawa akan layi, wane ne daga Adamawa yake kira?
Ismaila Adamu.
Ismaila Adamu muna sauraron ka, me kake son ga jami'an tsaro sun gudanar dan tabbatar da zaman lafiya a nan zaka?
Eh, jami'an tsaro mai da hankali su yi abin da doka ta gaya musu, don sun tsaya sun karatu ba tare da an gaya musu cewa ga abin da za su yi, abin da suka samu a doka shi za su yi amfani da shi, ba ra'ayin mutum za su bi ba.
Wato sun san, kana da mun kace sun san abin da ya dace, abin da aka koya musu, abin da yake da bisa ka'ida da doka su bi ta, su gudanar da ayyukan su.
Yawwa, eh, abin da aka koya musu a ka'ida aka karantar da su tun da shekara da shekaru, kasar nan tana da jami'an tsaro, ba yau za a koya musu wani abu ba.
Kafin mun gode kwarai ga suna Ismail da wannan kira da kai da kuma gudunmuwar da ka bayar, sai ka ci gaba da gwada mu kai ma, ko Allah sa ka samu a karo na gaba. Mun gode sosai da wannan kira naka. To jama'a, yanzu dai muna sauraron kira da ko ina, layukan mu duk a bude suke, muna sauraro mu ga kiran ku, don mu daga mu ji ra'ayoyin ku. To yanzu ga kira daga Zamfara. Wane ne akan layi daga Zamfara?
Hello?
Yawa, ya sunan malamin daga Zamfara?
Ma'azu dan sanda.
Ma'azu, malam Ma'azu, to menene ya kake, me kake son ka ga jami'an tsaro sun guna dan tabbatar da zaman lafiya a wannan zabe da za a yi ranar Asabar?
Eh, to abinda a shawara ta shine jami'an tsaro su bi doka da oda, da masu bin doka da oda ne, kuma su bi umarnin shugaba Muhammadu Buhari. Allah ya sa ayi lahiya a wani lahiya. Daga Ma'azu dan sanda Rawaya.
To malam Ma'azu, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Sokoto. Wani ne akan layi daga Sokoto?
Fatakwa ne.
Fatakwa ne. O, to malam da Fatakwa, ya sunan malamin?
Assalamu alaikum. Sunana Salisu Mai Dabino daga garin Port Harcourt.
To malam Salisu, muna jin ka.
To ko da yake ai a guri yanzu na kama rediyon, ana tantauna akan me?
To muna son mu ji ne wacce rawa kuke son ganin jami'an tsaron Najeriya sun taka don tabbatar da zaman lafiya a nan zabe. Wacce rawa?
Okay, wannan zabe da
ake, wannan zabe da za a yi.
To Ubangiji Allah sa ayi lafiya a gama lafiya.
Akwai wani abu muhimmi da kake son jami'an tsaro ga sun yi ne don a samar da zaman lafiya, ba a samu wani rikici ba ga zabe yanzu ga abin da za a yi?
Eh, to kamar da nake so jami'an tsaro su yi doka kamar yadda dokar kasa ta shimfiɗa, su bi ta sau da kafa, yadda kada a samu wani rikici, kada a ce sun goya ma wani baya, kada su goyi bayan kowa, za a fi aiki sai da kamar yadda suke shara cikin gida musu.
To ma Salisu, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwar. Bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi? To da alamu na layin na Bauchi ya goce. To bari mu kara daga wata waya mu ji daga ina ake kira. To akwai, ga wani mai kira akan layi. Wane ne daga ina ake kira kuma?
Na Baba Gana ne. Baba Gana bama ne daga Maiduguri.
Daga Maiduguri, Baba Gana. To menene me kake son ka ga jami'an tsaro sun yi a wannan zabe don tabbatar da zaman lafiya?
To jami'an tsaro musu dauka matakin da shugaban kasa ya ba su umarni. Dama zaben nan Allah ya sa mu gama da lafiya, Allah ya sa mu yi shi lafiya, Allah ya sa Baba Buhari ya wuce. Fatan da muke yi kenan.
To malam Baba Gana, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwar taka. To ga wani kira mun samu. Wane ne kuma daga ina ake kira?
Umar Abdullahi.
Umar Abdullahi, daga ina kace?
Daga Kano.
Daga Kano. To malam, me kake so ga jami'an tsaro sun yi dan tabbatar da zaman lafiya?
Da al'umma ka sanin da kuciyar su tamkar amana ce a hannunsu, ya kamata su kiyaye. Fatan Allah sa a yi lafiya a zaman lafiya.
To amin ya rabi malam, mun gode malam Umar. To yanzu mun samu kira daga Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam, daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To malam Ayuba, menene ra'ayinka a yau batun da muke tattaunawa?
To ra'ayina dai, ina kira ga su jami'an tsaro kamar yadda aka faɗa, su bi doka da oda, su kuma tabbatar an yi zaɓen nan, kowane mazaɓan zaɓe an yi zaɓe lafiya, an kuma kare lafiya. Domin muna so a yi wannan zaɓe a kare lafiya, saboda a samu kyakkyawan sakamako, kowa ya yarda da shi. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To madalla malam Ayuba, to daga Bauchin kuma bari mu leƙa Jigawa. Wane ne akan layi daga Jigawa?
Murtala Managa, da garin Jigawa State.
To malam Murtala, me za ka ce game da wannan maudu'i da muke magana a yau?
Eh, a matsayina na ɗan adam, ina fata dukkanin ma'aikatan tsaro ji tsoron Allah akan duk abin da suke yi, kuma mutane ƴan uwana da za su je gurin zaɓe, tabbata sun yi abin da ya dace, mutum ya ji tsoron Allah. kareta da hankali argiti ba shi da dadi a rayuwa da fatan ubangiji Allah ya sa ayi lafiya a gama lafiya
to malam Murtala mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka kira ka bayar ta ka mun gode sosai ga ma duk waɗanda suka samu damar kira kuma da kan daukan wai kamar ka karshen dagawoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ranar Juma'a zamu sake bude layi ba ku dama domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mun gode to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 4 saura minti 4 na yamma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
jaharin dan wasan Najeriya Amin Musa ya dawo atisayi a kungiyarsa ta Al Nassr bayan ya murmure daga raunin da yayi fama da shi dawowar dan wasan a fagen daga ya kasance wani karfafa gwiwa ga mai horar da yan wasan kasar Ghana Turo a daidai lokacin da suke shirin karawa da kasar Seychelles a wasan karshe ta neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika a wata mai zuwa a Asaba babban birnin jihar Delta tun daga ranar 3 ga watan Janairu Musa bai sami bugawa kungiyar tasa wasa ba a gasar lig ta ajin kwararru ta kasar Saudi Arabia lamarin da ya haifar da shakku akan yiwuwar samun sa a wasan da kasar Seychelles a wani labarin kuma mai yiwuwa kungiyar kwallon kafar Super Eagles ta Najeriya za ta fafata wasanninta ne na matakin rukuni-rukuni a babban filin wasan birnin Cairo da ke cikin wani sansanin soji a wajen birnin da kuma filin wasa na Said mai cike da cece ku ce alamun hakan ya bayyana ne bayan da kasar da ke karbar bakuncin gasar wato Masar ta tabbatar da cewa filayen biyu na daga cikin filaye shida da za a fafata wasannin gasar an dauki tsawon lokaci ba a yi wasa ba a filin wasan na Cairo tun lokacin zanga-zangar juyin juya hali lamarin da yasa aka takaita yawan yan kallo a filin wasan mai fadin daukar yan kallo 28,500 wanda kuma yana daga cikin filayen wasa shida da aka fafata gasar ta nahiyar Afrika ta shekara ta 2006 hukumar kwallon kasar Ingila ta ci kocin Liverpool Jurgen Klopp tara ta fam 45,000 bayan da ya amsa laifin cajin da aka yi masa na furta kalamai ga alkalin wasa Kevin Friend a farkon wannan watan Klopp ya furta cewa taimakon alkalin wasan ne ya ba su damar samun kwallo a wasan da kungiyarsa ta yi kunnin doki da West Ham da ci 1-1 duk da yake ya ji cewar an yi satar fage a kwallon da aka zura to sai dai hukumar kwallon kasar ta Ingila ta ce ta caji kocin ne saboda kalamansa na iya saka shakku da ayar tambaya akan adalcin alkalin wasan yanzu haka wani masoyin kungiyar Manchester City ta Ingila yana cikin mawuyacin hali sakamakon dan karen duka da aka lakada masa bayan da kungiyar ta yi galaba akan Schalke a wasan gasar zakarun Turai da aka buga jiya a kasar Jamus yan sandan kasar ta Jamus sun ce mutumin mai shekaru 32 ya sami mummunan rauni a kansa sa'ad da wasu masoyan kungiyar Schalke suka kai masa farmaki a harabar filin wasan kungiyar Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a ranar Alhamis cewa mata da aka haifa a Amurka da ta shiga kungiyar 'yan ta'addan ISIS ba ba'amurkiya ba ce kuma kada a bari ta koma ƙasar daga Syria saboda mahaifinta tsohon jami'in diplomasiyar Yemen ne. Shugaba Donald Trump ya ce ya umarci Pompeo akan kada ya bari matar mai suna Hoda Mutani ta koma Amurka duk da cewa lauyan da ke kare ta ya ce a shirye take ta fuskanci hukuncin Amurka akan cewa ita da kanta ta je Syria ta kuma yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani.
To mazalla a gaishe ki kafin mu yi sallama muna taya murna ga Alhaji Abdullahi Adil Toro da Hajiya Halima bisa samun karuwa da suka yi amace Fatima Abdullahi Adil Toro da aka yi sunanta a yau Alhamis Allah ya tsaye baya kuma raya to masu sauraron mu da wannan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hadiza Kare ta na gabatarwar shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric ni Sarfil Hashin Gumal nake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum